نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلا شمي سارق البركة مسلا شمي اللقاء لكينا شكين قلون بوتي جهر بوتي وانا يمجين لهدي يو شا تقوز ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 3 ga watan 6 a shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsiri surati Taha inda zamu tashi da kan ayata 17 muna maraba da bakinmu da suka zo daga Kano domin kawo ziyara wannan majalisi. Muna musu fatan alkhairi da fatan Allah ya maida su gida lafiya. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Qala hiya 'asaya atawakkalu عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى.
الله سبحانه وتعالى يقول وما تلك بيمينك يا موسى هما مينيني وانشان أهننك نداما يا كي موسى. Kala Musa ya ce hiya asaya, ai sandata ce, atawakkau alaiha, da nake dogarawa a kanta, wa a hushu biha ala ghanami, nake karkatso da ganye ga dabbobi na, waliya fiha ma'aribu ukhra, kuma ina da wasu buƙatun na daban tare da ita. Kala Allah ya ce alqiha ya Musa, to jefar da ita ya kai Musa. فألقاها سيجفت إتا فإذا هي حية تسعى سيقاتا تازم مشيجياتنا قدّاوة. قال الله يتي خذها كاماتا ولا تخف كدك جطوره سنعيدها سيرتها الأولى زام ما يد إتا كمريان تكي أدا ونشيق بني لما قرر الله سبحانه وتعالى يكي وأنبي موسى عليه السلام bayan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana masa al-usul thalatha wato wasu ginshikan imani guda uku. Na farko imani da Allah innani ana Allah la ilaha illa ana. Na biyu kuma bautawa Allah subhanahu wata'ala innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri, bautawa Allah da kuma tsayar da sallah wanda bangare ne daga cikin bautar Allah. Sai na uku inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, wato shine maganar tashin alkiyama. Bayan ya masa magana akan waɗannan ginshikai guda uku waɗanda muka ce akan su ne ginshikai na farko da Allah subhanahu wata'ala ya girka da'awar Annabi Musa alayhi salam akan su. Sai kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya fara nuna masa wasu daga cikin ayoyinsa, wasu mu'ujizozi don ya kwantar masa da zuciya, don ya samu nutsuwa cewa da Allah subhanahu wata'ala yake magana, kuma ya samu nutsuwa akan cewa Allah subhanahu wata'ala zai taimaka masa a cikin abin da zai dora masa na nauyi. Allah subhanahu wata'ala ya tambaye Annabi Musa alayhi salam wa ma tilka bi yaminika ya Musa, kuma menene wancan a hannunka na dama. ya kai Musa. Wannan tambaya Ubangiji Subhanahu wata'ala ya yi wa annabi Musa alaihi salam, ita duk da cewa ya fi annabi Musa sanin menene a hannunsa na dama, amma kuma ya yi masa wannan tambaya domin ya jawo hankalinsa zuwa ga abin da zai biyo bayan tambayar, sannan kuma ya tabbatar masa da cewa sanda ce fa a hannunsa, domin duk wani abu da zai ga ya faru daga baya kai ya yi tsammanin cewa ko wani abu ne ya faru ya rasa sandarsa ne ya ɗauko miciji ko wani abu tare da shi, saboda yanzu ya fara tabbatarwa da cewa sandar ce ita ce a hannunsa. Saboda ya yi masa wannan tambaya annabi Musa alaihi salam, da aka yi masa wannan tambaya dole zai ji tambaya ce wacce take ta ban mamaki, tunda ya san da wa yake magana, da Allah yake magana, kuma Allah ya tambaye shi menene a hannunka na dama. Don haka dole zai yi tsammanin cewa ko akwai wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala yake so ya bada ansa da shi, sabanin abinda yake na zahiri wanda an tambaye ka menene a hannunka na dama, kana rike da biro kace biro ne, kana rike da kuɗi kace kuɗi ne. Don haka a nan zai zartin cewa ko zai ji wani abu daban, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama a hajjinsa ta ban kwana, lokacin da yake tambayar sahabbansa ayyu yawmin hadha, wace rana ce wannan, duk mutane suka yi shiru suna tsammanin ko zai kirawo ranar da wani suna da ba sunanta ba, ranar juma'a ce, kowa ya san juma'a ce, amma kuma annabi yana tambaya ayyu yawmin hadha, ayyu baladin hadha, ayyu shahrin hadha, wanda duk suna da tabbacin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san a wani gari yake, a wace rana yake, kuma wani wata ne. Saboda haka suka yi shiru suka ce har muna tsammanin ko zai kirawo su da wani suna ba nasu ba. Saboda tambayar tana da ban mamaki, abinda ka san ka sani kuma a tambaye ka shi. Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa, menene a hannunka na dama? Kace a hannunka na dama. Wannan yana nuna cewa yana da kyau mutum in zai yi amfani ya yi amfani da hannunsa na dama maimakon na hagu a cikin al'amuransa, wanda ya shafi ɗauka, ajewa, karɓa ko ya bayar ko ya daka, ya yi amfani da hannunsa na dama, ko ya ci ko ya sha ko rubutu, ci da sha duk ya yi amfani da hannunsa na dama. Musulunci bai yarda ba wata larura haka kawai mutum ya ci abu da hannun hagu ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa kada ku ci da hannun hagu, kada ku sha da hannun hagu, domin shaitan ne yake ci da hagunsa ya sha da hagunsa. Zaka kakkuyi duk abin da aka jingina wa aka ce aikin shaitan ne, to wannan yana nuna haramci a bisa ƙauli rajihi na malamai. Inda aka ce abu amalin shaitan ne, kamar yadda Allah ya kira giya rijsun min amalin shaitan, sabin da aka ce aikin shaitan ne, to wani alama ce da suke nuna haramci. Don haka baya halatta mutum ba da wani uzuri ba ya ci ko ya sha da hannunsa da hagu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana ci da hannun hagu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ci da hannunka na dama, sai ya ce ba zan iya ba. Ba kuma abin da ya hana shi ya karbi nasihar Annabi sallallahu alaihi wasallam illa girman kai, ya za a yi a ce an yi masa gyara? Sai Annabi ya ce ba za ka iya ba, to je ka ba za ka iya ba. Daga ranar bai ƙara daga wannan hannun nasa ba, ya yi amfani da shi ya shanye. Mai ruwa ya ce fa ma mana'ahu illa al-kibr, ba abin da ya hana shi ci da hannun dama sai girman kai kawai. Ce sai ya ce Annabi ba zai iya ba, Annabi ce to je ka ba za ka iya ba. Shikenan daga lokacin bai ƙara amfani da wannan hannun ba, ya shanye. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa Salama ibn al-Aqwa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, ka ci sannin laha ya bunai ko ya gulam sannin laha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, ya kai wannan yaro ka ambaci sunan Allah, ka zo cin abinci sannan ka ci gabanka sannan ka ci da hannunka na dama. Wannan ita ce shari'a ta ce koyarwar musulunci, yayin da za ka ci ko za ka sha ka yi amfani da hannun dama. To amma sai arna suka zo mana da amfani da hannun hagu maimakon dama. Mutum zai ci abinci sai ya riƙe cokali mai yatsu da hannun hagu, sai ya riƙe wuka da hannun dama, sai yanka da dama, sai cokala da hagu ya kai bakinsa. Me yasa yake haka? Haka arna suke yi, saboda haka tura suke yi. Bai san cewa yana aikata wani aiki na shaidan ba, bai san cewa yana cikin wani saban Allah ba. Yawancin da kaga yana yi bai yi imani da annabin da Allah ya aiko da shi ba, bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kila ma bai san wannan hukuncin ba. Saboda haka shi ba a tsammanin zai saba, wato zai yi biyayya ga wannan umarnin. Amma kai mumin musulmi ka ce za ka kwaikwayi wani abu, kuma ba daɗi yake da shi ba, mutum ne ba hago ba, amma lokaci ɗaya sai bai da kanshi ba hago, ya riƙa cokalar abinci kaga yana kaiwa baki yana kaucewa, saboda bai saba ba. Amma wai ya shiga cikin wasu ka a ce da shi ba ƙauye, bai san cewa abin da yake yi ba shi ne ƙauyancin. Domin duk wanda zai bar tashi karantarwar, tashi al'adar, ya kama ta wani shi ne tsabar ƙauyanci. Birnanci da wayewa ka nuna kana da naka, kuma kana alfahari da naka, kuma nakan ma yayi ya mafi wannan shine birni, shine wayewa. Amma kullun ka nuna naka banza ne, naka bayyi ba, naka ci baya ne, na wani ne daban, shi kuma yana ganin ka wani gaula. Saboda ba wayewa ba ce. Saboda haka hatta rubutu, in za ka iya rubutu da dama, ki kokari ka koya kai da dama. Allah subhanahu wa ta'ala yana magana kan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik, shi gabanin alqur'ani ba kasance kana karanta wani littafi ba, wala takhutuhu bi yaminik idhan lataba al-mubtilun, kuma baka rubuta shi da hannunka na dama. Da yake nuna cewa ko rubutu ne, kai kokari ka koya da dama. Ba a ce yin rubutu da hagu daidai yake da cin abinci da sha da hagu ba, shi wannan ba a samu umarni ko hani game da wannan ba. Amma da za ka yi amfani da daman, to zai fi dacewa da yadda Allah sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam, wala takhutuhu bi yaminik, ba ka rubuta shi da hannunka na dama. Shi yasa ko a lahira muminai in aka tashi ba su littafinsu a hannun dama za a ba su. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي. من ذاك باشي للتاف أداما يرك شو قال للتافين كربا كرنتا هنا فلين شكي كافريكم أباس للتفنس أهنس نهبو. أما من أوتي كتابه بشماله يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. صرف قوة ظاهرة وبنجي سبحانه وتعالى a hannun dama ya zaɓa ya ba wa mumini littafinsa. Sai kaga wannan yana nuna maka sharaf na hannun dama. Saboda haka abinda ya shafi najasa, abinda ya shafi najasa shi ake so ka yi amfani da hannunka na hagu. Makruhi ne ka yi amfani da hannunka na dama a cikin kawar da najasa. Aisha tana cewa wa kanatul yusra li khala'ihi صلى الله عليه وآله وسلم وما كان من أذى. عن النبي صلى الله عليه وسلم نهبوه ده شيء يكي كامل هو ويكي كور دكا وانا أبو نكهة ده عن نهبو. حفصة رضي الله تعالى عنها كمان دي كتك مسند إمام أحمد ده سنن أبي داود تكي تشيوا جمد النبي صلى الله عليه وسلم كتاب وكان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وأطائه ويجعل شماله لما سوى ذلك. take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da hannunsa na dama wajen cin sa da shan sa da alwalarsa da kuma sanya tufarsa da karbarsa da bayarwarsa hannun hagu kuma yana amfani da shi abinda yake kishiyar haka abinda ba wannan ba to wannan shine abinda ya kama shi yasa anan ma sai Allah subhanahu wataala ya nuna mana sandar annabi Musa alaihi salam a hannunsa da dama take ana wa tilka bi yaminika ya Musa menene wannan a hannunka na dama shi yasa ko a fassara kada kawai ka fassara ka ce wa ba tilka bi yaminika menene a hannunka ya Musa ka rage wa fassarar ma'anarta dan ba za a gane wani hannu bane ma tilka bi yaminika menene kuma wannan a hannunka na hagu na dama ya kai Musa annabi Musa alaihi salam yace hiya asaya ai ita sandata ce ansa kalma ɗaya ce za ta bayar da ansar da tambayar da Allah ya yi annabi Musa ya ba da ansa kalma ɗaya ce za ta ba da ansar yace asa yace sanda menene a hannunka na dama ya Musa yace sanda wanda ita ce ansar da za ta biya buƙatar wannan tambaya amma annabi Musa alaihi salam sai bai wadatu da haka ba sai da ya ƙara hiya sannan kuma ya ce asaya ai Allah ya san sandarsa ce tunda a hannunsa take amma sai da ya ƙara da wata hiya ita ai sandata ce saboda me wannan shi yake nuna maka shi kansa yana mamakin tambayar shi yasa ya ƙara da hiya kamar kai ne ka binan ku biyu kuna tafiya da kai da abokinka sai ku haɗu da wani sai ya tambaye ka waye wannan sai ka ce wane ne bayan kwana biyu sai ya sake tambayar ka waye wannan ce ai wane ne saboda mai ai jiya ka gaya masa shi waye ne saboda ka huwa fulan ai wane ɗin nan ne dan ka nuna man kai kana mamakin sake tambayar domin daman ai ya san waye ya kamata a ce bai tambaye ka ba to kuma da ya tashi yace asaya sanda ta ce ya jingina abin zuwa gare shi domin wannan duk shi yake bada labar shi yake baka labarin cewa annabi Musa alaihi salam yana mamakin tambayar da aka yi masa sanda ta ce bai tsaya a nan ba sai ya ce atawakka'u alaiha ina dogarawa a kanta wa ahussu biha ala ghanami ina kaɗowa dabbobina ganye da ita waliya fiha ma'aribu ukhra kuma ina da wasu buƙatu ma daban da ita wannan duk ba a tambaye shi ba kawai menene a hannunka sanda shikenan ansar da ake buƙata a wajensa amma sai ya tsawaita ansar ya tsawaita abin a bayar da ansa ya dauko ta da tsawo wasu malamai suka ce kasancewar bai san me yasa aka tambaye shi ba an tambaye shi ne akan a san ita sandar ce ko ba sanda ba ce ko ko ana so a san amfaninta a wajensa don haka da ya tashi sai ya faɗi duka abubuwan biyu sai ya faɗa wa Ubangiji subhanahu wataala sandar ya yi bayani akan aininta sannan kuma ya yi bayani akan manfa'arta idan tambayarsa ake akan mecece hakikanin abin da yake hannunsa to ya ba da labarin cewa asa ce sanda ce idan kuma ana tambayarsa menene amfaninta shi ma ya faɗi mafi muhimmancin amfaninta a wajensa shine da ita yake dogarawa yana tafiya sannan kuma yayin da dabbobinsa suka buƙaci abinci yana kakkaɓo musu ganyen itaciya da ita saboda ka in wannan ake nufi ga ansa in wannan ake nufi ga ansa in kuma duka ake nufi to ga ansa na duk ya bayar don haka sai ya faɗi wannan wasu malamai suka ce daɗin magana da Ubangiji da ya ji yake sha'awar cewa magana ta yi tsawo katta ta kaita a cikin 'yan kalmomi kaɗan saboda haka da ya tambaye shi menene a hannunka na dama in ya ce sanda ce ya ansa magana ta sakaita iyanan sauraka sai yake son ya yi dogon hira da ubangijinsa sauraka sai ya dauko doguwar ansa kada a ce ya tsawaita sai ya dunkule a ƙarshe wali ya fi ha ma'aribu ukhra ina da wasu buƙatun ma daban da wannan sandar yana jira watakila a ce kamar mai da mai da mai da mai shi kuma ya ci gaba da bayani da haka sai ya dunkule maganar kada ya ƙara tsawaitawa a ce to ai ba tambaye ka ba kuma sai ya bar ɗan dungu wanda watakila a ƙara buƙatar bayani tunda ya ce ma'aribu ukhra a ce kamar da mai da mai da mai da mai kaga magana za ta ci gaba to kuma Allah subhanahu wataala ba wannan ne manufar da masa tambayar ba akwai abin da yafi muhimmanci da wannan shi yasa sai ba a tsaye da shi akan wannan ba yace atawakkau alaiha ina dogarawa akan ta saboda mutumin da yake tafiya yana buƙatar haraka yana buƙatar energy ne ya motsa jikinsa sannan kuma da abin da zai dora nauyin sa akai idan tafiya sai tafiya kafafuwansa da su suke dauke da gangar jikinsa za su gaji sauraka za su bukaci wani abin da zai tallafa musu domin ci gaba da wannan tafiyar kada a tsaya hutawa da sauraka suka rike sanda suna dogarawa ba don tsufa ba saboda a lokacin annabi Musa a.s. yana a shuddahu yana cikin ganiyar karfinsa da haka ba gajiya yake gudu ba abin nan ba tsufa ba ne yasa yake rike sandar yana rike ta domin ya zama na tafiyar tashi na farko bai jigata da wuri ba na biyu kuma ya yi sauri saboda yayin da yake dogara sandar zai zama takunsa yana da tsawo yadda zai daga kafar sai jata zai fi a ce babu sandar a hannunsa in kana so ko tsalle ne zaka yi in ka dau sanda sai kafin tsallan sosai fiye da a ce babu sandar a hannunka haka tana taimaka masa wajen ya dade yana tafiya kuma tana taimaka masa wajen saurin tafiya saboda haka yace atawakkau alaiha sannan idan gajiya yayi wani lokaci yakan huta to wani lokaci ba ma sai ya zauna ba yana tsaye da ita a doka ya jingina da ita zai iya hutawa saboda haka tana da masa amfani ta wannan nahiyar sannan wa ahushu biha ala ghanami ina kaɗowa da dabbobina ganye da ita wannan shi yake nuna maka cewa a tafiyar baya ga shi da matarsa akwai kuma dabbobi da yake tare da su saboda haka in sun buƙaci abinci kasancewar inda suke tafiya a cikinsa sahara ce ta saina ba ta da itatuwa ƙanana wanda suke ƙasa da dabbobin za su kiwo a cikinsu saboda haka sai dai manyan itatuwa in an gani ya kaɗo musu ganyen abinda zai amfani da su wajen kaɗo musu ganyen shi da sandarsa saboda haka sai ya sa sandarsa ya kaɗo musu ganye a nan sai ya faɗa amfani guda biyu na sandar mafi girman amfani a gunsa ɗaya amfaninsa shi ɗaya kuma na dabbobinsa nashi atawakkau alaiha yana dogarawa da ita amfanin dabbobinsa kuma yana kaɗo musu ganyayyaki da wannan sandar akwai hadisai baragurbi na ƙarya ƴan jabu waɗanda aka ruwaito a kan wato falalar riƙe sanda duk hadisai ne wanda ba su inganta ba kamar hadisi yake cewa al'asa alamatul mu'min wa sunnatul anbiya cewa sanda alama ce ta mumini kuma sunna ce ta annabawa hadisi ne maudu dailami ya ruwaito shi haka nan ya ruwaito wani hadisi cewa kana lil anbiya'i kullihim mikhsaratun yaqtasiruna 'alayha tawadu'an lillah cewa annabawa dukansu suna da sanda da suke dogaro a kanta domin nuna tawadu'u ga ubangiji subhanahu wataala wannan ma hadisin ƙarya ne babu wani hadisi da ya zo musamman don faɗar falalar rike sanda na'am mutum don ya rike sanda ta amfane shi wannan babu komai gashi annabi Musa alayhi salam yana yawo da sandarsa, amma a ce sunna ce ko alama ce ta mumini, ta yadda idan muna so mu samu wannan falalar mu ma mu zama masu tawalu ga Allah subhanahu wata'ala, sai kowa ya fito da sandarsa in zamu zo nan duk mu aje sandunan mu a waje, in zamu shigo in an tashi kowa ya dau sandarsa. Wani lokaci ma a dan yi rigima ce ba sandarka bace ta wace, wani ya ce an dauke min sandata dan za a samu masu daukewa ya dauke sayar ma wani. To babu wannan, in kaga mutum yana rike sanda bukatar sa ce sanda min sunanil ada wa laysat min sunanil ibada. Shi yasa Ibnul Qayyim Azadul Ma'ad yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lam yuhfaz an annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan an yi masa minbari ya rike sanda ya yi huduba. Wannan shi magana da Ibnul Qayyim ya faɗa a cikin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad. Duk da an samu wasu irin su sana'ani a sunan salam su yi kokarin su ce masa a'a ba haka bane, annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi a cikin sunan Abi Dawud suka kawo shi da lafazin da babu shi a cikin sunan Abi Dawud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a yana rike sanda yana kan minbari yana huduba. To wannan wa huwa 'alal minbar babu shi a cikin wata daga cikin riwayoyi kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala a cikin silsilar ahadith dha'ifa mujallabi na biyu yayi bayani mai tsawo akan wannan cewa kafin ayu annabi sallallahu alaihi wasallam minbari ya kasance yana rike sanda lokacin da zai yi huduba, yana jingina da ita. Amma bayan an masa abin nan lam ya akhud la sayfan wala qausan wala asan. To idan mutum ya buƙaci rike sanda yana iya rike sanda ba laifi bane, amma kada ya dauka cewa rike sandar wata ibada ce da yake neman kusancin Allah da ita. Idan ka rike sanda wannan buƙatar kace ta sa ka rike sanda. Anan zamu ga yace ahushu biha ala ghanami, ina kadowa dabbobi na abinci da ita. Wannan ya nuna cewa shi yake kiwon dabbobinsa. Wannan ya tabbatar maka da abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa huwa sadiqul masduq sallallahu alaihi wa sallam cewa ma min nabiyyin illa wa qad ra'a al-ghanam, babu wani annabi face sai da yake kiwon dabbobi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kuntu ar'aha li ahli makkah ala qararit, na kasance ina yi wa mutanen makka ne ma kiwo suna biya na yan wasu kudade. Annabi kafin a aiko shi ya kasance yakan karbi kiwo yakan fita yayi wa mutanen makka su bashi dabbobin su je musu kiwo ya dawo musu da shi su dan bashi wani abu. Wanda yake nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ya taso maraya tun yana karami da kansa ya dogara bai zauna sai an masa ba. Saboda haka gashi dai dan dangi ne a cikin makka, baffaninsa ga sunan ta ko ina, manyan mutane ne danginsa banu hashim. To amma duk da haka bai zauna sai an bashi ba, ya ce ai shi maraya ne ya tashi ba da a'a zuwa yake inda ake da dabbobi ba a da makiyayi ya karbi kiwo ya je musu kiwo ya dawo ya ba su bashi wani abu. Malamai suka ce akwai hikima a nan ta Allah subhanahu wataala ya sanya annabawa su yi kiwon dabbobi kafin a ba su annabci don ya koya musu yadda za su shugabanci jama'a. Domin duk mutumin da ya iya haƙuri da dabba, ya iya gudanar da al'amuran dabba, iya danna zuciyarsa, to babu shakka wanda aka ba shi gudanar da mutane zai iya haƙuri. Dabba ba ta da hankali, amma duk da haka ya iya gudanar da ita, ya iya haƙuri da ita, to wannan zai nuna zai koya masa yin haƙuri yayin da aka ba shi kiwon jama'a. To faɗarsa wa ahushu biha ala ghanami yana nuna ce maka shi ma ya yi kiwon dabbobi kuma a cikin ma kiwon yake, don haka yake kaɗo musu da abin nan. Ya ce waliya fiha ma'arib ukhra, ina da wasu amfanunnukan daban, ina da wasu buƙatu daban tare da wannan sanda. Al-ma'arib jam'u ma'arab ko ma'araba, ma'aruba ko ma'araba ko ma'ariba bitaslis ra, tana nufin al-haja. Waliya fiha ma'arib ukhra, ina da wasu buƙatun na daban tare da ita wannan sandan. A nan ya dunkule cewa akwai wasu buƙatu kuma da zai yi a matsayinsa na matafi, matsayinsa na matafi yana da wasu amfanin nuka da sandan za ta yi masa baya ga waɗanda ya ambata, zai iya ɗaure guzurinsa a jiki da salkar ruwansa, maimakon ya riƙe su a hannu sai ya ɗaura su a jikin sandan sai ya rataya. Kaga ta yi masa amfani a nan, tana iya masa amfani yayin da ya zo zama hutawa, yana iya caka ta ya rufa wani abu sai kenan sai ta masa inuwa. Sannan kuma zai buƙaci wani lokaci farauta a halin tafiya ya ga wani abin farauta, zai iya amfani da sandarsa wajen yin farauta, kamar yadda a cikin halin tafiya musamman a cikin jeji zai iya ga wata dabba mai cutarwa, maciji ko wani abu mai kama da haka, zai iya amfani da sandarsa a matsayin makami da zai kare kansa da ita. Hakanan idan ya zo rijiya yana buƙatar ruwa, yana iya amfani da sandarsa ya ɗaura abin da zai jawo ruwan da shi a jikin sandar, sannan ya jawo ruwa da ita. Saboda haka yana da amfanin nuka da yawa da sanda za ta yi masa. Akwai wani malami da ake kira Al-Jahil, ya rubuta, ya yi fasili guda a cikin littafinsa Al-Bayan wa Tabayyun, inda yake lissafa amfanin sanda iri daban-daban. Yana nuna maka falalarta. Shi yasa annabawa suka zan suna riƙe ta saboda wannan amfanin nata. Annabi Sulaiman alayhi salam ya kasance yana riƙe da ita, saboda na farko ya amfani da ita lokacin da zai yi wa'azinsa ko zai abin nan, in ya dogara da ita sai ya daɗe yana wa'azi. Sannan kuma an san irin mulkin da yake, ba mulki ne na mutum kaɗai ba, mulki ne na dabba da waye da waye, to sai da sanda, sai in an ga wani ya yi rashin abin nan a faɗa masa. To wani lokaci zai ba da aiki ya zo tsaya yana kallon masu aikin, to daɗe wanda zai yi a gurin yakan dogara da sandarsa. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ya sa aljanu suna ta aiki, ya zo ya tsaya a kansu yana kallon su. Allah ya karɓi ransu. Suka ɗau lokaci mai tsawo suna aiki, sun tsammani cewa tsaye yake na kallon su. Allah subhanahu wata'ala ya ce falamma
قضينا
عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سئته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. التي فلما قضينا عليه الموت لوكش إن مكيه كنت والنبي سليمان متوى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سئته بقى بندينو لامس يا متو سي ɗan ƙwaro na ƙasa shi ne gara, wacce ta kama sandarsa tana ta ci har ta rarrake sandar, sai sandar ta karye, tana karyewa sai suka ga ya faɗi, yana faɗuwa falamma kharra suka ga ya faɗi tabayyanatil jinn, sai suka gane ashe ya ma mutu duk muke ta wannan wahala, suka gane cewa ashe ba su san gaibu ba, da ake ƙarya ne. Tabayyana law kanu ya'lamuna al-ghayb ma labisu fi al-azab al-muhin, da sun san gaibi da ba su dade suna shan wahala ba, azaba ta wulakanci suna ta aiki tukuru ba dare ba rana ba hutu, ashe gawa ce yi a kansu. To cewa ga abin da ya faru yana nuna maka cewa sandar yake riƙewa yayin da yake cikin ayyukansa. To shine Allah subhanahu wata'ala anan ya yake gaya mana dangane da annabi Musa alayhi salam. Allah subhanahu wata'ala ya hada abubuwa da yawa tare da sandar annabi Musa alayhi salam, wanda take dauke da ayoyi da mu'jizozi daban-daban, wanda ita ta zama wato babban makaminsa, wanda ya yaki makircin wato matsafa da ita, ya yaki makircin matsafa da ita, ya yaki makircin waɗanda suke tsageru da ita. A nan za mu ga malamai suna cewa wannan ƙarin da ya yi a cikin ansar tambayar da aka yi masa, Allah ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa, wanda ansar ta shi ne asaya ko al'asa, ya ce sanda, amma kuma ya ƙara a kan tambayar da aka yi masa, ko dai dan bai san hikimar yin tambayar ba, saboda haka bari ya tafada abubuwa wanda watakila a ciki ya fada abin da shi ake so a sani cikin ansarsa, kamar ya kara wani abu. To shine malamin suke cewa wanda ya nuna halaccin malamin da aka yi masa fatawa, in ya tashi ba da ansa ya kara wani abu a cikin abin da ba a tambaye shi ba, musamman idan ya kula cewa shi mai tambayar ya kamata ya yi wannan tambayar amma bai yi ba, kuma akwai buƙatar ya sani amma bai bi tambaya ba. Saboda yana da kyau ya ƙara masa wannan ansar, wato ya ƙara masa cikin ansar domin ya ƙara fitar da shi daga wani abin da watakila ko da bai tambaya yanzu ba, in an juma zai tambaya. Kamar yadda Abdullahi al-Mudlaji ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama game da ruwan kogi, yaya yake ana iya tsarki da shi ko ba za a iya tsarki, ya iya alwala da shi ko ba za a alwala da shi ba. Annabi ya ce masa huwa tsohuru ma'uhu, sai ya ce alhillu baitatuhu, ruwansa mai tsarki ne. Shi ne tambayar, ansa tambayar da ya yi, ce afa na tawadda'u min ma'il bahr, za mu iya yin alwala da ruwan kogi? Annabi ya ce masa mai tsarki ne, wannan ita ce ansar, huwa tsahuru ma'uhu, sai ce alhillu baitatu, mushen cikinsa ma halal ne. A nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula cewa akwai buƙatar ya san wannan ansar ma, tunda ya gaya masa cewa suna yawo a cikin teku, inna kunna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana alqalila min alma wa idha tawadda'na bihi atashna afa natawadda'u min ma'il bahr, wannan shine tambayar da ya masa. Ya nuna masa cewa su masu tafiye-tafiye ne a cikin ruwa, su hau jirgin ruwa su yi tafiye-tafiye, ko kwale-kwale su yi tafiye-tafiye, saboda haka suna ɗaukan kuma ruwa kaɗan ne, wanda idan suka ce za su yi amfani da shi wajen alwala ya ƙare za su rasa ruwan sha. Saboda haka suke so su ji cewa ya halatta su yi alwala da ruwan teku, ruwan kogi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ai ruwan na kogin mai tsarki ne, ma'ana za ku yi alwala da shi. To tunda har sun kasa fahimtar hukuncin ruwan teku, to babu shakka ba za su iya gane hukuncin mataccen abu, kifi ko wani wata dabbar ruwa in ta mutu ya halatta a ci ko bai halatta ba, kuma za su iya samun kansu cikin wannan bukata. Za su iya zuwa suna jin yunwa ba abinci, su rasa sai wannan mushen kifi gashi na ruwa ya fiya arbo shi waje, za su ci ko ba za su ci ba. To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhillu baitatuhu, mushen cikinsa ma halal ne. Kaga ya ƙara masa a cikin tambayarsa tare da cewa bai tambaye shi wannan ba. Kamar matar da tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama ta daga yaro ta ce ya rasul ali haza hajj, wannan ma zai iya yin hajji ya ma'aikin Allah, yaro ne ɗan ƙarami a hannunta tana shayar da shi, zai iya yin hajji? Annabi ya ce da ita na'am wa laki ajr, zai iya kuma kina da lada. Sai ta ce ba ta tambaye shi ba in ya yi ladan na waye. To amma tunda har ya ce zai iya yin hajji, wataƙila kuma ta zo tana tunanin to shi ma za a ba shi lada ko ba za a ba shi ba, saboda haka sai ya ƙara mata abin da yake tsammanin wataƙila tana da buƙatar saninsa, ya ce walaki ajr, kina da lada. Kamar yadda wani da ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar, wanda duk yake da kwatankwacin ƙwayar komayya na girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba. Sai ya ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, inna ahadana yuhibbu an yakuna na'luhu hasanan wa thawbuhu hasanan afadhaka min alkibar, ya rasulullah ɗayanmu yana so ya sa takalmi mai kyau ya sa riga mai kyau, wannan ma girman kai ne? Wannan ita ce tambayar da annabi zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Da annabi ya tashi bashi ansa sai ya ce da shi inna allaha jamilun yuhibbu aljamal alkibaru bataru alhaqqi wa ghamtu an-nas, bai tambaye shi inna allaha jamilun yuhibbu aljamal ba, abin da ya tambaye shi wannan girman kai ne? Annabi ya ce masa a'a, shikenan ya bashi ansa. To amma annabi sai ya ƙara masa da wata fa'ida, wacce dan ya fahimci amfanin makon ne da zai yi. Allah mai kyau ne, yana san abu mai kyau. Sauraka dan ka sa takalmi mai kyau ko ka sa riga mai kyau ba laifi kai wa Allah ba. Allah yana san ya ga kamannin ka ma mai kyau. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara masa a cikin tambayar sa alhalin bai yi wannan tambayar ba. To duk wannan yana daga cikin abinda malamai suka fitar da karkashin wannan ayar, kuma karkashin irin ladabin da Annabi Musa alaihi salam ya nuna. Allah ya ce da shi, qala alqiha ya Musa, lati tujifar da ita, fa alqaha, in take sai ya jefar da wannan sandar bayan an tabbatar masa sanda ce a hannunsa. Lati tujifar da ita, fa alqaha, sai ya jefar da ita, fa idha hiya hayyatun tas'a, sai ga ta zama macijiya tana sauri. Kalmar hayya tana nufin macijiya wacce ana iya kiran macijiya karamar hayya, ana iya kiran babba ma hayya. Dukkansu kalmar hayya tana kunsarsu, ko mace ko namiji, duk ana kiran su hayya. Mace ana iya ce mata hayya, namiji ma ana, namijin maciji ana iya ce masa hayya a larabci. Babu hayyun da hayya, duk hayya ne. Tunan da Allah subhanahu wa ta'ala ce, fa idha hiya hayyatun, sai ga ta zama macijiya. A wani wurin a suratul Naml ce, ka annaha jannun, falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun. Aljan shi ne ɗan ƙanƙanin macijin nan, mai sauri, maciji ne ƙarami amma yana yi ƙudu, sari'ul haraka, amma bai fiye mugunta ba, shi muguntarsa ba ta kai ta su'uban ba. Fa'alqaha fa'idha hiya su'ubanun mubin, kamar yadda ke cikin suratul A'raf. A wani gurin sai Allah ya kira ta su'uban. Su'uban shi ne kumurcin maciji, irin ƙaton macijin nan. To kaga a wani gurin Allah ya ce hayya, a wani gurin ya ce jannun, guri biyu a cikin suratul Naml da Qasas. Tahtazzu ka annaha jan, a wani gurin kuma aka ce su'uban. Su'uban shi ne babban maciji mai girma. To wannan ba tufka da warwara ba ce. Alƙur'ani yana baka abubuwa daban-daban a gurare daban-daban wanda in ka haɗa su za ka gane surar yadda abin yake. Zai baka surar cikakkiya, hoton abin cikakke yadda yake. Wasu suka ce lokacin da ya jefar da ita, farkon abin da ta zama jan, ta zama ɗan ƙaramin maciji. Ta riƙa kumbura sai ga shi ta zama su'uban, ta kuma babban maciji. Shi yasa a wani gurin a ce jan, a wani gurin a ce. Wasu kuma malamai suka ce a'a, da ya jefar da ita ɗin, su'uban ɗin ta zama babban maciji, kumurcin ta zama. To amma kuma tana gudu da sauri kamar yadda ƙaramin macijin yake yi. Saboda haka da aka tashi sifanta saurinta, inda ake so a nuna maka saurinta, sai aka ce kamar jan, kamar ƙaramin maciji. Inda aka so a nuna maka kuma girmanta, sai aka ce maka su'ubanun mubin, kumurcin maciji. Saboda haka ta haɗa duka sifofin biyu, ta haɗa sifar girma ta zama su'uban, ta haɗa sifar sauri ta zama jan. Shi yasa a nan sai aka ce hayya, wanda ta kuma hayya suna ne da duk ya kunshe su. Sai aka ce tas'a, kalmar tas'a ɗin sai zama ka tana sauri, domin as-sa'i shi ne al-mashyu bi shidda wa sur'a, mutum ya tafiya da ƙarfinsa kuma da sauri, shi ake kira as-sa'i. Don haka sai ya zama nan take, sai ga shi ya zanta ta zama maciji babba, tana kuma gudu a ƙasa, ba ta tsaya ba, don da bishiya ta zama za ta tsaya a gu ɗaya, yana jefar da ita sai ta zama maciji, macijin kuma sai ya riƙa gudu. Wannan gudun nashi zai ƙara tabbatar masa cewa ba Rufa'idu ba ne, abu ne da gaske. Don Rufa'idu ba zai ga tana gudun ba, zai ga kawai tana tsaye da buɗe tana buɗe kamar macizan sahara. Su wannan nasu duk na sihiri ne, haka ba na gaske ba ne. To shi nashi da yake na gaske ne sai zan tana gudu. To sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da shi, khudha wala takhaf, je ka kama ta, kar ka ji tsoro. domin a lokacin da abin ya faru kamar yadda ya zo a cikin wasu gurare walla mudbiran walan yu'aqib ya tuya a guje bai dawo da baya ba saboda mudbiran ya bawa abin din baya ita macijiyar baya ya sa gabansa ya fita a guje Allah subhanahu wataala ya ce la takhaf innahu la yakhafu ladayya al-mursal kada ka ji tsoro domin ni manzanni ba sa ji tsoro a gabana tun daga nan Allah ya nuna masa shi manzansa ne saraka kai ya ji tsoro a gaban Allah a wurin Allah manzanni ba sa ji tsoro a wani gure ce aqbil wa la takhaf innaka min al-aminin dawo ka ji tsoro kana cikin amintattu saboda Allah ya ce khudha wa la takhaf je ka kama ta kakka ji tsoro sanu aidu hasirata halula za mu bayar maka da ita yadda take a da anan zaka fahimci imanin annabi Musa alaihi salam cewa yana da yaqini ya samu sika da imani cewa da Allah yake magana da in ba da Allah yake magana ba ya ga kumulci kasu kuma yana gudu kuma a ce je ka kama shi shi kuma ba maganin miciji ya sa ba ko maganin miciji ka sa ka ga sanda sanda ba fa micijin ba sanda ce a hannunka kawai ta juye ta zama miciji ko maganin micijin gare ka wannan sanda ba ita kai ba irin micijin da ka sha maganin ba za ka fita a guje to bari Annabi Musa ya fito bai daɗe da yin aurensa ba yana angonci to sannan kuma ga shi kiwonsa yake yi ba wani makami gare shi ba komai ba kawai kumirci ƙato a ce huzha wala takhaf to amma saboda imani da Allah saboda haka ya dawo ya kama ta Allah ya mayar da ita yadda take wannan shi zai nuna maka yaqinin annabawa shi ya sa komai zai yiwu a wajensu saboda sun yarda da Allah in ka samu al-yaqinu billah ya fi komai kuma ba abinda zai gagare ka matukar dai kana da yaqini galibi abinda yake rusa mu rashin al-yaqinu billah hatta addu'a da ake annabi ta yi ida Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da yaqini Allah zai amsa galibi yaqinin wannan shi muke rasawa irin kawai wai irin ka gwada din nan ka gani to ka gwada ka gani baka da yaqini Abdulrahman As-Sumait Allah ya ji kansa da rahama wani likita ne mutumin Kuwait wanda ya shahara da ayyukan musulantar da maguzawa dubunnan mutane ne suka musulunta a hannunsa dubunnai mutumin Kuwait ne likita ne amma ya bar komai na duniya ya zama na banda shiga dazuzzukan Afirka yana da'awa zuwa ga musulunci ba abin da yake har Allah ya karɓi ransa duk dukiyarsa gaba ɗaya nan ya sata mutum ne shi kadai al'umma ce a wata hira da aka yi da shi yake fadar wani ƙauye da ya shiga ya kirawo su zuwa su musulunta to ƙauyen suna fama da rashin ruwa sai suka ce masa inda gaske Allahnsa na gaskiya ne ya roƙe shi ya yi musu ruwa yanzu ba annabi ba mai wa'azi ka fita wa'azi kawai wasu tare ka su ya ce hankalinsa ya tashi sun ce inda musuluncinsa gaskiya ne shi ne addinin Allah to ya daga hannu ya addu'a ruwa ya sauko ya ce to ai kun ga yanzu na gaji yana dai suka ce zauna ka huta ai ba wai sai kai addu'a ga inuwa nan huta yana dai ta dan kakkaucewa suka nuna masa ai ba matsuwa dan ka kwantar da hankalinka yi abin annabi ya ce shi kuma a lokacin ba wai yana shakkar ubangiji zai iya yi ba yana ga jarraba ce kada wani abu ya zo ya faru ya shafi musulunci domin Allah ya so jarraba shi yake saukar da ruwan shikenan sai ya asara wannan ko shikenan su gurin su daman ayi ruwan shine Allah gaskiya ne kun ba ruwan ba Allah gaskiya gaskiya ba yace to shi wannan yake gudu ba wai shi ko yaji kunya ko wani abu ba mutanen nan suka sa shi a gaba suka ce in dai da gaske ne wallahi yace ya daga hannu yace ya Allah ni bawanka ne wannan kuma addininka ne Allah Ubangiji ka sani ba ni da abinda na mallaka in shiryar da mutanen nan shiryar suka na hannunka ya dai nuna tazarru'insa da nuna kaskantar da kansa gaban Allah yace wallahi yana addu'ar hadari na tasowa ruwa ya sauka yace duk suka musulunci da kuma wannan shi zai nuna maka yaqini da Allah shi yasa anan Allah yace kakkaji tsoro dawo yace je ka kama ta kuma ya ga masa sanu'idu hasirata halula kakkaji tsoro in ka kama ta za mu bayar ita yadda take wato za ta koma a yadda take kamar da Ubangiji ya yi masa wannan saboda ya nuna masa ayar da zai nuna masa kafin ya je gaban Fir'auna domin in ya je gaban Fir'auna Allah ya san abin da zai faru matsafa za a tara masa za a ce ya gasa da su a daidai lokacin ba zai yiwu a ce a lokacin za a masa training ba saboda ka bari a yi masa training za ku za a tafi musabaka ko za a tafi ball ko ya dan yi training an gagga yadda abin yake yanzu in a can ne sandar ta zama miciji ya gudu kaga ai duk abubuwan sun lalace ce to kai kana manzon Allah ya ka gudu su ce ma macizansu ne suka kore shi to da yake nan duk gurin gwaji ne duk babu matsala tsakaninsa ne da Allah da ya gudu aka ce dawo liƙe kama saboda haka yanzu ya gane cewa wannan sandar duk sanda Allah ya ce jefar da sandakkan in ya jefar ga abin da za ta yi ya sani kuma in ya koma ya kama ta za ta koma yadda take saboda haka kaga ya samu wannan haka an ƙara kuma bashi nutsuwa cewa shi zababban Allah ne Allah ya zabe shi yace wazmum ilayka janahaka
wazmum ilayka
janahaka
wazmum yadaka وَضُمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذهب إلى فرعون إنه طغى
التي وضم يدك إلى جناحك سننك هدى هننك دكويبنك فاخرج بيضاء من غير سوء زي فتو فريسل باتالد وتتشوتابا آية أخرى وانما وتآية تشيدبا لنريك من آياتنا الكبرى دم نونا مكا irin ayoyi irin manya-manyan ayoyinmu izhab ila fir'auna innahu tagha ka tafi zuwa ga fir'auna domin lalle shi yayi shishigi anan ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da bashi wannan training dan ya ƙara nuna masa wata aya shine yace ya hada hannunsa da kuibinsa ila janahika janahika shine kuibinsa kamar da tsuntsu yake da janah yake da fiffike fiffike nan su ne kuɓinsa to hannunsa ya haɗa su da jikinsa da gefen dama shi ne kuɓin nasa a wani gurin za a ce jaibika jaib shi ne nan a wuyan riga inda zai saka hannunsa ta nan ya fitar da hannunsa ya dada shi ta cikin riga sai ya haɗa shi da jikinsa ba kamar yadda suke cewa ta a hamma ta ba a'a a hannun a jikinsa zai haɗa hannunsa amma da jikinsa ya shigar da shi cikin rigarsa sai ya haɗa shi da jikinsa in ya haɗa shi da jikinsa ya fito da shi yana fito da shi sai ya ganshi bayza farisal kamar fitila yana haske kamar fitila annabi Musa alayhi salam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya su fattashi asmar ne adam ne tuwal kaannahu min rijali az bi shanu'a kamar da cikin sahih al-bukhari annabi Musa alayhi salam da annabi ya yi isra'i ya gansu Allah ya nuna masa su ya ganshi mutum ne dogo sosai shine tuwal yani shadidul tul mutum ne dogo sannan wankar tarwada ne wato ba fari bane tas wankar tarwada ne to idan ya kasance wankan tarwada ne kuma sannan ya sanya hannunsa ya fito yana haske hasken zai fi bayyana saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce to wannan ma wata aya ce ta daban ka hada su biyu fazalika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi ka rike waɗannan hujjoji ne guda biyu mu'jizozi ne guda biyu daga ubangijinka zuwa ga fir'auna da mutanansa lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته